Sashen Hausa na muryar Amurka ke muna da nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 2 ga watan Maris shekarar 2021. Kafin ku ci abin da muke tafe da shi ga Ibrahim da Kano labarai.
To Abdulaziz, hukumomi a Najeriya sun ce an sako ɗaruruwan ɗalibai ƴan mata da aka sace kwanan nan daga wata makaranta a ƙauyen Jangebe dake sashen arewacin ƙasar. Mambobin kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya za su gana yau dinnan Talata don tattaunawa kan tabarbarewar harkokin siyasa a kasar Myanmar. Sannan kungiyar ƴan jarida ta kasa da kasa ta Reporters Without Borders yau dinnan Talata ta ce ta shigar da ƙara a kasar Jamus kan wasu manyan jami'an gwamnatin kasar Saudiya biyar.
Kanun labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa an sako ɗaliban matan sakandaren Jangebe su 279 da aka sace su a jihar Zamfara a makon da ya gabata.
Tura na Hajiya Kudu Anka, yarinya ta wanda an ka dauko jikarya ta Farida Lawali, biyar ɗana na farko tana ciki daga makarantar Jangebe wanda an ka dauko waɗanda mun ka kai. Al'amari ba mu cewa komai sai dai mu ce mun bar mu Allah.
Za ku ji cewa dakarun sojin jamhuriyar Nijar sun kama wani dan takara da ake zargi da yin kalamai da ba su dace ba.
Yan siyasa dan Allah su shirya a tsaya a tattauna, ai ba da wata ƙasa suke duka yan Nijar ne a tattauna, mu ba mu son mu ga an kai su an dinkime su ba shari'a, a bari shari'a ta yi kuma ta gaugauta ta yi bincikanta, in ba su yi ba kuma doka ta gaugauta ta saki su.
Kamar kowace ranar Talata, Muhammad Hafiz Babale zai shigo da shirin noma tushen arziki. Za mu kuma karanto wasu daga cikin saƙonnin da kuka aika mana. Amma yanzu sai a gyara zama a shatashi na farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jami'an tsaro a Najeriya sun ce ƴan bindiga sun sako ɗaruruwan ɗalibai ƴan mata da aka sace kwanan nan daga wata makaranta a sashen arewacin ƙasar. Kwamishinan ƴan sandan jihar Zamfara Abu Tayaro ya turo da sakon Twitter mai cewa ƴan makaranta 279 din na cikin farin ciki da koshin lafiya. Yaro ya ce matakan sulhun da gwamnatin Zamfara ke daukawa da ƴan bindigar da daga cikin dalilan sako ƴan matan, yace daga bisani za a yi ƙarin bayani. Ba a tabbatar ko shin sakin yaran ya biyo bayan biyan wasu kuɗin fansa ba. Don asali ƴan mata 317 hukumomi suka ce an sace a samaman da aka kai makarantar sakandaren ƴan mata ta ƙauyen Jangebe ranar Juma'a. To amma gwamnan jihar Zamfara Bello Mutawalle ya ce adadin ɗalibai ƴan mata da aka sace ɗin 279 ne. Ba a bayyana dalilin kuskuren adadin ba. Najeriya dai na shan fama da sace-sacen mutane don neman kuɗin fansa a 'yan shekarun nan. Mambobin kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya ASEAN a takaice za su gana yau dinnan Talata don tattaunawa kan tabarbarewar siyasa a kasar Myanmar. Ministocin kasashen da ke wakiltar kowace daga cikin kasashe goma mambobin kungiyar da suka hada da Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand da Vietnam za su tattauna ta kafar bidiyon yanar gizo da takwaran aikinsu na kasar Myanmar mamba a kungiyar. Ministan harkokin wajen Singapore Vivian Balakrishnan ya gaya ma 'yan majalisar dokoki jiya Litinin cewa kungiyar ta ASEAN ta yi imanin cewa halin da ake ciki a Myanmar na iya mummunan tasiri a yankin, amma ya nuna kwarin gwiwar cewa kungiyar na iya nasarar maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar. Kungiyar ƴan jarida ta ƙasa da ƙasa ta Reporters Without Borders RWB a takaice yau dinnan Talata ta ce ta shigar da ƙara a ƙasar Jamus kan wasu manyan jami'an gwamnatin Saudiya biyar, ciki har da Yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman tana zargin su da laifin cin zarafin bal'adama. Kungiyar mai fafutukar tabbatar da ƴancin ƴan jarida ta ce a ƙarar da ta shigar ta zayyana yadda ake yawan kuntata ma ƴan jarida a Saudiyar, inda ta yi nuni da ɗaurin ƴan jarida wajen 34 da kuma kisar Jamal Khashoggi. Wannan ya biyo bayan sakin wasu bayanan sirri da aka yi a makon jiya a Amurka da ke nuna cewa Yarima mai jiran gadon ne ya bayar da umarnin kashe Khashoggi a ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke Turkiya.
An jima kaɗan, Ibrahim zai sake shigowa da cigaban da labaran duniya kashi na biyu. Bari mu fara da rahotannin mu daga Najeriya inda aka samu rahotannin cewa ɗan bindiga sun sako ɗan mata su 279 da aka sace su a jihar Zamfara. Wakilin murya Amurka Sani Shu'aib Malamfashi ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tun da bayan farko ne aka kawo ɗaliban zuwa fadar gwamnati inda aka saukar da su a cikin wasu sabbin gine-gine masu ƙayatarwa. Gwamnan jihar Bello Mutawallan Maradin wanda ke cikin fadar gwamnatin tun cikin dare yana zaman jiran isowar su ya bayyana adadin ɗaliban da aka kawo da cewa
279.
Kana kuma yayi bayani game da hanyoyin da suka bi wajen ceto waɗannan yara.
Mun bi hanyar da muka bi ta sulhu da zaman lafiya wanda suka da zaman lafiya muka amfani da su sune suka fi suka bi waɗancan mutane suka nemi alfarma gare su aka sako mana su.
Jin wannan bayani nashi ya sanya na yi kokarin jin ta bakin shugaban kwamitin tsaro na kungiyar gwamnonin jihohin Arewa Right Honorable Aminu Bello Musari na jihar Katsina don jin bayanin matsayar da suka cimma a dangane da tsaron lafiya da dukiyar al'ummomin jihohinsu.
Magana tsaro ita ta fi ɗauko dogon lokaci domin ita ta shafi dukkan wannan al'amura da ake fama da su. Babban abin da muka tattauna kenan ko muka samu matsaya domin shugaban ƙasa ya turo da chief staff nashi, shugaban 'yan sandan ciki DSS ya zo da shugaban 'yan sandan Najeriya da kuma minista mai watsa labarai sun ɗauki halin da ake ciki kuma da matakan da za a ɗauka wajen maganin wannan fitina. Magana tattaunawa ko maye misalo ka ɗauke ta ba wanda ya ce ka'in da na'in ya rufe ta, to amma a yanki da wanda ya kawo kanshi don kanshi. To saboda haka akwai buƙatar waɗanda duk suke jin za su ba abin nan to su daina kaiwa maƙwabtansu hari, su daina kwasan musu iyali dabbobi, su daina kashe su, kuma su daina hana su noma gonakinsu. In aka samu wannan a ƙauyuka da dazuzzuka ai ba su gudan sandawa za ka soja mutum da da ake da lafiya akwai su.
Tuni dai iyaye suka fara tururuwa zuwa fadar gwamnati danganin ɗiyansu da aka sace.
Turana Hajiya Kula Anka yarinya ta wanda an ka ɗauko jikan ya ta Farida Lawali ɗiyar ɗana na farko tana ciki daga makarantar Jangego wanda an ka ɗauko waɗanda mun kuka yi. To al'amari ba mu cewa komai sai dai mu ce mun bar mu Allah.
Bayan nan na kuma zanta da wasu daga cikin ɗaliban.
Markisu Abubakar.
Wani aji kike?
SSYE.
Yaya ko ka ji da wannan al'amari?
Al'amari mun ji shi ba daɗi.
Kun ci tafiya ƙasa? Ya kai?
Da daddare suka zo suka ce mu tashi. Mu a ma'aza masu tare mu sallah ne. Nan suka ce mu tashi muna ta gudu muna ta take su tsiyan dawa. Mun muka ji. Wato mun ji wani ba sai ta ya ci su kashe su ko su ga. Dan nan da ba sai ta ya ku abu a su ku a wasu. Ai ta kashe.
Kun ba ku abinci a hanya?
Tun da kare. Dai na gari da ba mu ta ya nan abu wani sai ya kanni din na rana.
Ba ku yi talaci. Wani abin da na lura da shi shine irin karamcin da aka yi masu wajen ba su sutura musamman hijabai da kuma takalma domin galibin sun taho suna dangi shi sabili da dogon tafiyar da suka yi cikin dare. Sanisha Malamfashi murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
A gaida Sani Shu'aib Malamfashi har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Ibrahim Garba da labaran duniya kashi na biyu.
To Abdul Aziz, ana kyautata zaton a yau dinnan Talata Amurka za ta kakaba mu kasar Rasha takunkumin ladabtar da ita saboda saka ma mai sukar fadar Kremlin Alexander Navalny guba a cewar wasu majiyoyi masu masaniya game da batun. Shawarar da shugaba Joe Biden ya yanke ta kakaba mu Rasha takunkumi na nuni da irin bambancin da ke akwai tsakanin matsayinsa da na mutumin da ya gada Donald Trump wanda bai dau matakin ladabtarwa kan wannan al'amari na watan Agustan bara ba. Rasha ta faɗi yau dinnan Talata cewa duk wani takunkumin da Amurka za ta kakaba mata saboda batun Navalny ba zai haifar da fa'ida ba kuma zai dade rikirkita dangantakar kasashen biyu ne kawai da tuni ma ta yi tsani yanzu kasar Faransa za ta rika yin rigakafin cutar COVID-19 ma mutane ɗan shekaru 65 zuwa sama da jami'ar of course da kamfanin hada magungunan Burtaniya da Sweden AstraZeneca ke yi yau talata ne dai ministan harkokin lafiyar kasar Oliver Vieran yayin wannan sanarwa a wata hira ta gidan talabijin Vieran ya ce duk wani dan shekaru 50 mai wata lalurar lafiya na iya samun rigakafin AstraZeneca ciki har da masu shekaru 65 zuwa 74 kasar Faransa ta kasance cikin jerin kasashen turai da dama da a baya suka yi amfani da wannan rigakafin da jami'ar ta Oxford da AstraZeneca ke yi a ƙarshe manzon Amurka na musamman a Afghanistan Zalmay Khalilzad ya gana jiya Litinin da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da kuma Abdullah shugaban kwamitin tattaunawar zaman lafiya a Afghanistan don duba yadda za a hanzarta matakan kawo ƙarshen yakin da aka yi shekaru goma ana tafkawa a ƙasar mun tattauna kan batun maido da zaman lafiya tattaunawar Doha ra'ayin Amurka a yanzu da kuma matakai na gaba abinda Abdullah ya faɗa kenan ta kafar Twitter wanda shike jagorantar majalisar sasantawa ta ƙasar ma'aikatar harkokin wajen Amurka ranar Lahadi ta ce dalilin tafiya Afghanistan da Khalid yayi shine a samu komawa tattaunawa da dukkanin bangarori ciki har da taliban da kasashen yankin don a samu cimma kwanciyar hankalin siyasa mai dorewa a yankin
a gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger inda hukumomi sun garkame tsohon firaminista Hamma Amadu a kurkun filinge da ke a tazarar kilomita 198 a arewa maso gabasin birnin Yamai a bisa zarginsa da aikata wasu tarin laifuka sama da 10 matakin da magoya bayansa ke cewa bita da police ya sani wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aika mana da ƙarin bayani
Hamma Amadu wanda shi da kansa ya gabatar da kansa a ofishin ƴan sandan farin kaya a ranar Juma'ar da ta gabata bayan da ya samu labarin hukumomi na neman saruwa a Jallo ya gurfana a gaban alkali mai kare muradun gwamnati a yammacin jiya Litinin inda aka karanta masa wasu laifuka sama da 10 da ake zargin sa da aikatawa kafin a wuce da shi gidan yarin Filinge ga abinda lawyer sa Mai Abubakar ke gaya wa sashen Faransanci na muryar Amurka ya ce wasu jerin laifuka ne ake zargin ya aikata cikin su har da kada kai da wata kungiyar da ke yunkurin kawar da halattacciyar gwamnati da kafa kungiyar ƴan tikife sai zargin tunzula jama'a da zargin furta kalaman kabilanci da dai sauransu abun ba kan gado magoya bayan Hamma Amadu sun yi tur da wannan mataki ko da yake a cewar su ba su yi mamaki ba domin a tunanin su tsalariyar ajanda ce aka so mazartarwa da zammar cimma wata manufar siyasa Alhaji Muhammadu Maiduka na daga cikin kusoshin jam'iyyar Madal Lumana ta Hamma Amadu
sannan excellence Hamma Amadu babu wani abun da yayi wanda za a ce yau ya kawo tashin hankali ko ya kira game da tashin hankali dan haka wanga abu bita da kullina kuma kowa ya san da dadewa abinda suka bai da Hamma ka ga na daidai sun hana mai takara suna ganin Hamma shine zai iya yin wani abu kuma Hamma ya nuna musu a bisa kan siyasa ba tayin suna ba saboda duk inda ya zagaya al'umma ta hito kun ba a kama mutum akan babu hujja ko misalin zarata in zance na wanda aka yi cikin campaign babu wanda cikin campaign bai maganganu iri-iri ba
wasu daga cikin shugabannin ƴan hamayyar da suka bakunci gidan yari a jiya saboda sargin su da hannu a zanga-zangar watsi da sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban kasa sun hada da tsohon komandan rundunar mayakan Nishar Janar Mumuni Burema da aka kai gidan kasan Walam yayin da aka ajiye Abdul Mamman Lokoko na jam'iyyar muna tare da Tahiru Saidu mai yaki na Model Lumana a gidan yarin sai yayin da Adama Garam hukumomi ke ci gaba da tsare Abdulrahim Balarabe na jam'iyyar RDL Canji da wasu makarraban jam'iyyar hamayya tuni yarajin kare haƙin jama'a irin su shugaban kungiyar kadaddan majison Allah suka fara jan hankula akan maganar mutunta ƴancin waɗannan ƴan siyasa
dan Allah su shirya a tsaya a tattauna ai ba da wata kasa suke duka ɗan Niger ne a tattauna mu ba mu son mu ga an kai su an dinki me su ba shari'a a bari shari'a ta yi kuma ta gaugauta ta yi bincikanta in ba su yi ba kuma doka ta gaugauta ta saki su
dama dan a tsakiyar watan jiya alkali mai kare muradun hukuma ya sanar cewa yana bin diddigin abubuwan da ke faruwa a yakin zaben da ya gabata wanda a cewar sa ya lura da wasu ƴan siyasa na amfani da kalaman da basu dace ba sannan ya ce muddin wasu abubuwa na hargitsi suka biyo bayan waɗannan jawabai zai dauki matakin hukunci akan irin waɗannan ƴan siyasa Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger
a gaida Sulemon Barma da wannan rahoto yanzu kuma sai mu ƙara komawa Najeriya inda gwamnati ta shirya karbar allurar rigakafin cutar coronavirus da za su iso kasar a yau da kuma tsare-tsaren da za a yi amfani da shi gurewa ƴan kasar da shugabanni a matakin farko a Abuja Malam Garba Shehu yayi wa wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa ƙarin bayani akan tsare-tsaren da gwamnati ta yi
yau ana sare ruwan allurar zai sauka ita kororon allurar da bana tunji an karbe su sannan a ka'idar doka ba za a yi allura kasar nan ba sai hukumar tantancewa ta maganganuwa NAFDAC ta amince to allurar nan an kawo su NAFDAC za ta duba Laraba da Alhamis ran Juma'a in dai babu matsala za a kaddamar da wannan shirin yin allura a babban asibiti da ke birnin tarayya wato National Hospital ga jami'an lafiya ba wai likitoci da nas-nas ba har masu shara da wanke-wanke a asibiti su ne a gaba-gaba su za a fara yi wa allura ranar Juma'a kenan asabar kuma Allah ya kai mu shugaban kasa da taimakinsa da shugabannin addini da wasu na gargajiya za a fara musu don gwaji a nuna amincewa ta manya akan wannan allura domin sauran jama'a su karbe ta wannan shine tsari da aka fito da shi
to yaushe ake sa ran za a samu isassun alluran da za su zagaya jihohi kuma a samu mutane masu yawan gaske ganin cewa yanzu kamar bai ma kai 1% ma da abun da watakila za a bukata a yi allura a Najeriya ba ko
to ka san abubuwan yadda suke gudana a duniya masu abu da suka fara fito da allura su suka mallaki kayan su sai yanzu suka dan fara sakin ta mu dai muna sare a wannan kofa da aka bude za a samu allura nan biliyan 40 sa wannan kofa da aka bude cikin wata biyu ga miliyan 4 ta sauka muna fata gwamnatin tarayya ita ma za ta siyo kaman wajen miliyan 60 a wasu kafofin daban ana fata dai cikin nufin ubangiji daga nan zuwa shekara mai zuwa za a yi allurar nan mafi rinjayen al'ummar Najeriya shine kawai abin da zan yi cikin maka
wato wannan rukuni na farko kamar kyauta ne ba wai sau a gwamnatin tarayyar Najeriya sai ba kenan
wato akwai haɗaka ne da aka yi na kasashen duniya a karkashin majalisar ɗinkin duniya don a tabbatar cewa kasashe marasa ƙarfi su ma sun samu allura saboda haka wannan haɗaka da aka yi Najeriya ma tana ciki akwai gudunmuwa da aka bada ga irin su ƙungiyoyi irin na agaji masu taimako wajen harkar magani kamar wanda ake ce Magavi da su Bill Gates Foundation da sauransu saboda haka ƙungiyoyi da dama sun kawo tallafi aka haɗa kuɗaɗe masu ɗumbin yawa aka fara yin wannan kana iya cewa wannan din ba ta biya ba ce gaskiya ne
a gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu a fake akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet abuhausa.com ko kusashenhausa.com kafin mu ci gaba ga wannan sakon yanzu kuma ga shirin mu na gaba
noma tushen arziki
noma tushen arziki noma
jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballake gabatarwa kamar yadda wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata muna tattaunawa kan korafin da manoman kankana suke yi cewa ba a tantance musu irin da za su noma muna kuma tattaunawa da Ibrahim Musa mamba a kwamitin tantance iri da ke Najeriya wanda ya fara bayyana irin matakan da manoman kankana ya kamata su bi a cikin shirin namu na wannan makon za mu dora inda muka tsaya a hira shi da wakilin mu Hawwa Umar.
Babban abu matsala dai da na sani guda ɗaya ce shi wannan irin kankaran nan mafi yawanci shigowa ake da shi daga waje kuma hybrid ne wanda idan ka shuka shi bana idan ka dauki irin kankanan da ka shuka ka saki shukawa ba zai yi abin da kake bukata ba. Duk da na san akwai dakuna na bincike da nazarin halittar tsirrai kamar na jami'ar Ahmadu Bello na Zaria da jami'ar aikin gona ta Abeokuta da Akure suna nan suna iya kokarin suna aiki su ga yanda za su fito da ainihin ingantaccen irin da za a iya shukawa a Najeriya kuma ko ina idan aka yi aka lura da yanayin ainihin yanayin shigar kasar da muke da ita a kowanne kowanne sassa na kasashe na fadin kasar mu wato Najeriya. Sannan kin ga shi irin da za a shigo da shi a inda aka shuka shi a gwada shi aka tsaftace da shi irin ba lalle bane ita kasar ta zama na cewa ainihin abin da Bature ke kira topography da zama ainihin duk abin da ke a waccan kasar da aka tantance wannan irin aka shigo da shi muka duba ma ga ya dace a yi amfani da shi ya kasance kasar irin da yake da wacce za a shuka a nan a Najeriya. Duk da mu kanmu a matsayin mu na hukuma muna fuskantar kalubale guda daya. Kalubalen da muke fuskanta shine mafi yawanci irin nan idan an shigo da su kasancewar guraren fitan mu suna da fadi suna da yawa ba ma samun ma'aikatan mu gaba daya su ma mai ko ina saboda karancin ma'aikata ya kasance an je an ga wannan irin da za a shigo da ɗan kasashe sannan mun sashi a dakunan bincike mun duba mun tabbatar da sahihancin sa ingancin sa kusan kashi 75 dai cikin 100 shine muke samu muna tantancewa idan an shigo da shi.
Mu dai koma kan noman kankanan nan tunda manoman sun yi korafi cewa ai ba wani ɗakin bincike da yake duba kowane irin taki za su yi amfani da shi ka kawo maganar cewa ba su da wani tsari wanda za a ce suna da murya daya ko kuma su kafa wata kungiya wanda za su je su kai korafin su. To tunda dai har hukumar tantance iri ta gano cewa suna fuskantar wannan matsalar ba ka ganin ya kamata kawai a magance matsalar ne koda ba a ce sai sun zo a matsayin kungiya sun kawo korafin su ba?
To tunda kin ga musamman ma yanzu da ke gwamnatin tarayya ta saki ainihin jadawali na karkata ainihin tattalin arzikin kasa zuwa ga aikin gona wannan yana da kyau amma a matsayin mu na hukumar tantance ingantaccen iri dole sai mun yi aiki tare kafada da jihohin da ake noma wannan kankana din nan. Tunda idan kin duba kamar Kano da Jigawa a karkashin ma'aikatar aikin gonar su akwai kamfanoni masu zaman kansu ma na gwamnatocin jihohin nan kamar kin ga Jigawa akwai Jada. Jada na amatar rijista a hukumar mu tana yin ingantaccen iri kuma irin ta yana da kyau sosai haka ita kanta ma Kano tana da nada tana da ainihin kamfanin iri na jiha mai zaman kanta banda ainihin kamfanoni yan kasuwa masu zaman kansu da aka rijista. Ina ga abin da ya kamata su yi dole su haɗa kai da ainihin ma'aikatan aikin gonar su na jiha da kuma ainihin hukumar aikin noma na kananan hukumomin su inda suke wannan noma. Sannan ina ga abin da zan daɗa ƙara kin ga kamar jihar Jigawa Bara mun nemi ma shi gwamnati saboda irin waɗannan matsalolin gwamnatin jiha a karkashin ainihin shi shugabancin Badaru Abubakar gwamnan jihar Jigawa sun ba mu filaye a duk faɗin jiha din a dukkan masarautun guda biyar wanda saboda idan mun zo lokacin damuna da kuma noman rani duk ainihin irin da manoma na wannan jiha suke nomawa za mu bi mu shuka sannan mu kira manoma mu nuna musu yanda za a kula da shi kuma da yanda za a shuka shi kuma idan mun gama mun samar da wannan iri ba ɗauka za a yi ba a fita da shi daga jihar manoman za a rarrabawa. Saboda haka babban dai matsalar dai da wanda kowa ya santa malaman gona ne a matakin gwamnatin tarayya da jiha da kananan hukumomi ba su wadaci ainihin manoman ba. Ya kamata ita gwamnatin tarayya da gwamnatin da gwamnatocin jihohi da na kananan hukumomi su baza malaman gona zuwa ga manoman mu na karkara domin su ilimantar da su akan noma na zamani wanda insha Allah idan suka yi hakan su kansu manoma za su bi kufa su yi noman kuma ita kanta kasar za su samu abin da take bukata. Duk da na ga hukumar NALDA za ta dauki ma'aikata malaman gona kamar 30,000 ta baza su a duka jihohi da kananan hukumomi da muke da su amma ma'aikata 30,000 da muke da su gaskiya ba za su isa ba.
Masu sauraro a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Ibrahim Musa, mamba a majalisar tantance iri da ke Najeriya, da kuma wakiliyar mu Abuja Hawwa Umar, sai kuma Julius Gresham da ta bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Da Muhammad Hafiz Babal yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. Yace salam VOA Hausa da Allah ku bani dama ni taya daukacin daliban makarantar Janjibi ta karamar hukumar Talata Mafara dake jihar Zamfara tare da iyayensu murna sako su da aka yi daga hannun masu garkuwa da mutane domin neman fansa. Da fatan Allah ya kare afkuwan haka a gaba, amin. Sai sakon Ahmadu Abacha Matina a jihar Yobe yace muna yi wa sabbin zababbun shugabannin kananan hukumomin jihar mu ta Yobe guda 17 da za su sharan tsuwar kama aiki a gobe Laraba 3 ga watan Mayu. Fatan alkhairi, Allah ya taya su riko, Allah ya ba su ikon shimfiɗa wa jama'ar su ayyukan rayar ƙasa da ci gaba, amin. Sai sakon Ado Salati Goma ga Annabi Rijau yace sabuwar gwamnatin kasar Niger ya kamata ki dama da mata a cikin wannan tafiya, domin wallahi mata sun fi maza jin kai da tausayi. Dan haka na tabbatar da cewa idan kika sa mata a ciki to za su fi maza, ba da shawarwarin ciyar da ƙasa gaba. Sakon Sani Muhammad Chindo Angwar Karo Madaki jihar Bauchi tarayyar Najeriya yace hakika matakin da kungiyar masu safarar kayan abinci da dabbobi zuwa kudancin Najeriya ta dauka na shiga yajin aiki dan bin kadin ɗan kungiyar su yayi daidai, Allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Kawu Muhammad yace tabbas shugabannin Arewa, majalisun tarayya da na jiha da sarakunan gargajiya da masu hannu da shuni da masu fada aji a ƙasar mu ta Najeriya ya kamata duk ku yi mai yiwuwa don samu maslaha tsakanin ƴan kasuwar Arewa da kudancin ƙasar. To mun gode ku ci gaba da aiko mana sakonninku.
Madalla da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Jami'an tsaro a Najeriya sun ce ƴan bindiga sun sako ɗaruwan ɗalibai ƴan mata da aka sace kwanan nan daga wata makaranta a sashen arewacin ƙasar. Kwamishinan ƴan sandan jihar Zamfara Abu Tayaru ya turo da sakon Twitter mai cewa ƴan makaranta 279 din na cikin farin ciki da koshin lafiya. Yaro ya ce matakan sulhun da gwamnatin Zamfara ke daukawa da ƴan bindigar da daga cikin dalilan sako ƴan matan, yace daga bisani za a yi ƙarin bayani. Mambobin kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asia ASEAN a takaice za su gana yau dinnan Talata don tattaunawa kan tabarbarewar siyasa kasar Myanmar. Ministocin kasashen da ke wakiltar kowace daga cikin kasashe 10 mambobin kungiyar da suka hada da Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand da Vietnam za su tattauna ta kafar bidiyon yanar gizo da takwaran aikin su na kasar Myanmar mamba a kungiyar. Kungiyar ƴan jarida ta ƙasa da ƙasa ta Reporters Without Borders RWB a takaice yau dinnan Talata ta ce ta shigar da ƙara a ƙasar Jamus kan wasu manyan jami'an gwamnatin Saudiya 5 ciki har da Yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman, tana zargin su da laifin cin zarafin bil'adama. Kungiyar mai fafutukar tabbatar da ƴancin ƴan jarida ta ce a ƙarar da ta shigar ta zayyana yadda ake yawan kuntata ma ƴan jarida a Saudiyar, inda ta yi nuni da ɗaurin ƴan jarida wajen 34 da kuma kisar Jamal Khashoggi. Ana kyautata zaton a yau dinnan Talata Amurka za ta kakaba mu ƙasar Rasha takunkumin ladabtar da ita saboda saka ma mai sukar fadar Kremlin Alexei Navalny guba, a cewar wasu majiyoyi masu masaniya game da batun. Shawarar da shugaba Joe Biden ya yanke ta kakaba mu Rasha takunkumi na nuni da irin bambancin da ke akwai tsakanin matsayinsa da na mutumin da ya gada Donald Trump, wanda bai dau matakin ladabtarwa kan wannan al'amari na watan Agustan bara ba.
To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima da misalin karfe 9 da rabi agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi za mu saki dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Ibrahim Garba wanda ya tsaya da gabatarwa sai kuma Lilu ne da Gresham da ta hada mana sauti da ma injin namu na yanzu ni Abdul Aziz Adili Toro nake cewa sai mu hada shirin mu na dare. Da yadda Ubangiji Allah yanzu kuma sai a gyara zama a sauran shirin yau da gobe domin kuma ta sa a duk faɗin duniya.